jama'a assalamu alaikum. Masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da masu azancin magana ke cewa wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bibiyar karin take haƙƙin bil'adama. A yau ma muna jihar Yobe kan zargin da wasu matasa suka yi na cewa gwamnatin jihar Yobe ta tsake su zuwa gidan yari bayan barazanar fita zanga-zanga kan taɓarewar harkokin ilimi a jihar. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Shirin ya sauka a jihar Yobe inda wani matashi da ake kira Kumar Bello Jana ya ce an tura kiyarsu gidan yari suka yi ta zaman jiran shari'a na tsawon lokaci ba tare da sanin wanda ya shigar da ƙararsu ba. Matashin wanda yake nema aƙalla ya nuna duniya an take masa ƴanci ya ce gabannin kama shi ya shirya wata zanga-zanga kan neman gyara harkokin ilimi a jihar. Bello Adamu Jana ya ce sun rubuta takardu da miƙa su ta hukumomin da suka dace dan sanar da su shirin gudanar da zanga-zangar lumana a Damaturu. Kwatsam gabannin zanga-zangar sai ƴan sanda suka kama su har da ajiye su a gidan gyaran hali. Lamarin da ya samo asali ne lokacin da wasu suka kafe shugabannin al'ummar jihar tare da rubutun ɓatanci a jikin hoton. Ga dai matashin kwamarar ɗin da bakinsa.
Eh to wai su suna kallon mutane wato suna kallon kaman cewa jihar ta shiga wato wani abu da ma ya kamata a yi mata irin zolaya na wannan hotunan. Shi ne dalilin da ya saka wani ya shirya wannan hoton ya saka. Ya aka fara sharing nashi a Facebook cewa Yobe a hannun ƴan sari.
To ina ji daga nan ne
ya faru. Da ya saka kuma sai hoton ya ɗan yi trending a wannan time ɗin. To ni in particular ban yi posting wannan hoto ba. But amma akwai mutane da yawa da suka yi posting waɗannan hotuna ɗin a internet. To ni ban san dalilin da yasa aka zo aka kama ni ba, saboda tunda an ce waɗanda suka yi fabricating picture ɗin su ake nema da wanda suka yi posting su ake nema. To ni me ya kawo ciki da ni a ciki sai na fara zargin cewa ko protest da muka shirya za mu yi ba mu samu muna shirye-shiryen za mu yi ko shi ne ya jawo wannan dalilin da yasa ni na shiga cikin wannan abu.
Su waye ne suka kama ka?
Da ni da shi Ali M. Ali da ba na Raul Crack ne suka kama mu.
To waye ne Crack?
Akwai police da ake kira Crack, su ne suka zo suka kama mu, suka kai mu office nasu suka yi mana bincike. Amma su sauran yara din naji daga baya an ce an kakkama mutane da yawa da suka yi posting photo din, wacce an ce mun a area command suka yi ta cases nasu wanda su bai kai su prison ba bai kai su ko ina ba. So amma mu namu gaskiya an kai mu prison, mun yi watin trial na kwana 17 sai aka samu bailin mu.
Yanzu kuna zaman baili ne ko an sake ku?
Yanzu haka muna zaman baili.
Mene aka faɗa, wani caji aka muku da aka kai ku kotu?
A'a, ai abin da aka yi mana ranar Lahadi ni da aka kama ni da na je ni washe gari Monday aka karɓa court order, remain order aka tafi da mu prison ba mu je muka tsaya gaban alƙali ba.
Wato ba ma waye ba da bailin ku? Ƴan sandan ne ko kotu ce ta ba da bailin?
Tunda an karɓa remain order an je an ajiye mu, so still lawyer mu ya zo ya shiga saboda ka gani ina fatin PDP ne. To sai fatin PDP ta ɗauka lawyer.
Kai ɗan adawa ne kenan?
Ni ɗan adawa ne. Sai fatin PDP ta ɗauka lawyer ta ce je kokarin ai bailin mu. So aka yi cuku-cuku first week ba a samu ba, second week ba a samu ba, sai da aka shiga third week da kuma taimakon ƴan uwa family da sauransu aka yi ta shige da fice a tatuwa aka samu bailin. So tunda kaga kotu ne ta tura mu a watin trial, still through kotu ne muka je aka karɓa bailin.
To abinda zan ce a nan, me zaka ce kai kayi wannan abun ne saboda kai ɗan PDP ne, saboda kana adawa da gwamnatin APC ta maima labu ne ko menene a gaskiyar abin da ya faru?
Gaskiya ni abu guda biyu nake ɗaukar shi. Na farko ni ɗan PDP ne, ina ganin cewa adawa ta ce ta jawo wannan abu. Sannan na biyu kuma
kai kanka abin da yasa yanzu inda ce gwamnatin PDP ke mulki a Yobe sai ka zo ka gaba a yi gyara a secondary ba, ko me za ka yi barazanar za ku yi zanga-zanga ko ya za ka yi?
Wannan zan yi barazanar yin zanga-zanga saboda ni zuciyana wato gaskiya nake nema, ba wai dan ina PDP wai a ce ko PDP ne yau take mulki. Idan ba ta yi daidai ba zan ce ba ta yi daidai ba, shi yasa ma sunana Comrade ɗin.
To yanzu mene korafinka, menene mai kake kuka da aka yi maka wanda baka ji dadi ba?
Eh, gaskiya ban ji dadi ba, saboda idan har ban kashe wani ba, ban fude wani ba, ban sata abun wani ba, za a zo a mun wannan treatment din, a zo a dauke ni rana daya a je na yi kwana daya station kwanan sauro na washe gari, na ƙara tafiya prison na je na yi kwana 17 na dawo gidana. Wato wannan abu ya mun bakin ciki sosai sosai matuƙa. Ban taba tsammani a dare daya a dalilin wani abin da ni ban yi shi ba zai jawo mun har na je ni a working trial.
To kamar yadda watakila aka saurara a makon da ya gabata, filin ciki da gaskiya ya bincike har ya gano sunan ɗaya daga cikin hadimin gwamnan jihar Yobe, Dr. Sharif Al-Muhajjir, ne ya kai ƙaran matasan wajen 'yan sanda, har ma ya ba mu dalilansa na yin hakan.
Dr. Sharif Al-Muhajjir, kai ka ɗauki mataki a matsayinka kai kaɗai ne don an ce abun hada hoton shi gwamnan jihar Yobe mai malabu ne.
To shi mai girma gwamna ka san dai mutum ne wanda shekara 4 da suka wuce wancan shekaran an yi ta yi masa irin wannan wulakancin, kuma yana haƙuri, yana juriya, yana kau da kai, kuma baya cewa komai. Saboda haka wannan karan da aka yi, ni dai a ra'ayina, ni ba zan nemi ra'ayinsa ba. Ni a matsayina na ni kaina, ni ma ɗan adam, ina da hurumina, ina da hurumin in kare kaina. In an saka hoton shi ya ga cewa shi ba zai damu ba wannan ra'ayinsa. Amma ni a nan ina magana ne akan ni kaina da iyalina da 'yan uwana da mutuncina. Shi ya saka ni bai saka ni ba, kuma har gobe ranar yau ɗin nan ni gwamna bai kira ni ya ce min in je in saka a kama wani ba. Amma fa ya sani cewa ni ba zan kyale ba, saboda ya sani na san ya karanta na ce ni kenan ne haƙƙi. Saboda haka lokaci ya yi da zai bar mu, saboda ni na gani ba adalci ba ne a shugabanmu ya hana mu kare kanmu lokacin da aka zarge mu. Zargi ne wannan ya kamata kuma mu kare kanmu. Gaskiya magana ba shi ya saka ni ba. Amma na sani cewa akwai waɗanda 'yan uwana wanda su ma suka ji wannan abin suka ji bai musu daɗi ba. Akwai wanda kwata-kwata ma ba shugabanni ba ne a gwamnatance. Me ya saka za a saka sunansu a ce suna sarin dukiyar al'umma? How?
Kwamishinin ilimi na matakin farko na jihar Yobe, Dr. Muhammad Sani Idris, ya saurari cikin ciki da gaskiya kan korafin matasan ƙarƙashin Bello Adamu Jana na rashin gyara makarantu, musamman wata makarantar sakandare. Kwamishinin ya nemi shigowa shirin da buƙatar a miƙa lambarsa ga matasan don su gana da shi.
Sunana Dr. Muhammad Sani Idris, ni ne kwamishinan ilimi na matakin farko na jihar Yobe. Wannan gaskiya ni ina ganin kishi ne na gari, amma sun kauce hanya da ya kamata su zo su same mu mu tattauna. Sun ce sun rubuta takarda, amma lambar da suka saka a kan wannan takardar duk yadda aka yi a kira ba a samu. Wayannan mutanen suna tuna cewa a duk Najeriya babu state guda ɗaya da take gwamnati take biyan kuɗin waye, kuɗin neko 100% sai jihar Yobe. Suna tuna da wannan, suna tuna da cewa mai girma gwamna ya yi training ɗin malamai saboda 12,000 a cikin shekara 14 ɗin nan, saboda inganta musu yadda suke iya koyarwa. Sun ji labari cewa mai girma gwamna shi ne yake biyan kuɗin yaran Yobe su yi karatu a wa'insu makarantu, kamar su science technical a Sokoto, kamar su tulip a Mamudu, kamar makarantu duk haka na wanda ba na gwamnatin Yobe ba, wanda gwamna ne yake biya. Waɗannan yaran sun ji godewa gwamna, ana misali da sama da lissafi 200,000 da ya raba domin yaran su yi karatu. Wayannan yaran ana misali sun tuna kamar cewa gwamna yana bada kuɗi ana extension program, inda ake tara yara sama yaran SS3 gaba ɗaya a koya musu karatu. Wayannan yaran suna tuna cewa ana misali da Yoben aka yi jarabawa a cikin yara 14,000 yara 100 ba sa fice 200 ne da suke samun 5 credit including English. Amma yau ba rajar ba da muka yi wannan ta bana ba ta gama fitowa ba, ita ma ta banan yaran suna ta sata a social media cewa bara a cikin yara 14,000 da muka da suka rubuta jaraba 7,000 duk gaba ɗaya sun samu 5 credit including English. Amma duka wa'annan alherin ba za a gan su ba sai dai a tuna kawai ba gyara dukkan ajujuwa ba. Allah misali yaran nan Allah ya saka musu rahi, sura suna cewa mai girma gwamna ya gina mega school guda 14, wanda wayannan mega school din yanzu in ka zo ba za ka gane ba, a Yobe suke ko a London suke. suna miki godiya cewa ya sa a budget zai gina makarantar nan guda 8 gaba daya.
Doctor,
suna da labarin cewa gwamnati yana kunkusa kofofi.
Doctor,
ne muke mukun azu a gina masa makarantu.
Doctor,
ayyo Allah ya taimake mu.
Doctor, mun kyale ki zaka cinye mana shirin gaba daya yanzu dai. A takeice waɗannan yaran idan matasan nan idan suna son su gana da kai su ga bayanan nan akan takarda ko kuma su ma wasu tambayoyi za su iya samun ka.
Kwarai abinda nake so shine da Allah ka taimake ni saboda lambar da suka rubuta akan takardar mun fi wata ɗaya muna kokarin kiran su ba mu same su ba a taimake su a ba su lambata su zo nuna musu duk abubuwan da mai girma gwamna yayi kuma su ba mu shawara harkar ilimi ba mutum ɗaya ne zai iya gyara ta ba kuma harkar ilimi ba kwana ɗaya za a gyara ba zo mu zauna mun shawara.
Masu raro, da yadda Allah wannan shiri zai miƙe lambar kwamishinin ilimi na matakin farko na jihar Yobe ga su matasan da suka shigar da wannan ƙorafi. Domin a zauna tare da samar da mafita ga wannan batu mai matuƙar muhimmanci ga al'ummar da ake shugabanta. Sai a tare mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri. Yanzu amadadin Nasara da Mefi Kaya da ke birnin Abuja, daga nan birnin Washington DC ne Sarki Hashim kuma da ke cewa mu kasance lafiya.